sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga sashin Hausa na Abuja kan mitoci 16:21-25 sai kuma ta duniyar gizo a biyo.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sakamakon taron tattalin arziki a birnin Paris da shugaba Buhari ya halarta.
A samu yadda za a samu kudade na musamman su farfaɗo da tattalin arzikin Afirka wanda ya faduwa ba a taɓa ganin faduwarsa a cikin shekara 25 da suka wuce ba.
Ɗaliban kwalejin gandun daji na Afaka a Kaduna da suka samu ƴancin su daga barayin mutane na cewa za su ci gaba da karatunsu.
Ni ne farkon mutum da aka kama a makarantar. Lokacin ina zama a waje suka zo suka rata min bindiga a kai suka tambaye ni ina jiran mata. Yau Allah ya share mana hawaye.
Tsangayar muhalli ta jami'ar Bayero da haɗin gwiwar jami'an BAD sun kafa kimiyyar samar da lantarki ta makamashi. Jamhuriyar Nijar kuma ta kafa cibiyar 'yan sanda don gadin kan iyakar Najeriya ta yankin Ilela da Birnin Kwalli. Muna da shirin yanayi da muhalli. Duka mun wannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya sanar da shi jiya Alhamis cewa Israel ta amince da tsagaita wuta ba tare da sharadi ba tare da kungiyar Hamas. Yarjejeniyar da aka shirya za ta fara aiki karfe 2 na safiyar yau Juma'a a gogon yankin. Za ta dawo da kwanciyar hankali ga Isra'ila da kuma Gaza. Kungiyar Hamas ta harba rokoki zuwa biranen Isra'ila daga Gaza tun ranar 10 ga watan Mayu saboda abin da ta kira take haƙƙin da Isra'ila take yi akan Palestiniyawa a birnin Quds. Isra'ila ta mayar da martani da harba manyan bindigogi da kai har-har ta sama akan shugabannin Hamas da kayayyakin kungiyar. Kasashen duniya suna ta Allah wadai da matakin Isra'ila saboda rusa dogayen gine-ginen bene da kai hari sansanonin 'yan gudun hijira da auna sauran wurare wanda ya yi sanadiyar kashe rayukan farar hula da yawa. Shugabannin sojan ƙasa Afirka da sojojin Amurka sun shafa shekaru 11 suna haduwa duk shekara a taron sojin Afirka na ƙasa wanda ake gudanarwa na tsawon kwanaki 4 inda kungiyar take tattauna barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda waɗannan sojojin haɗin gwiwa za su magance barazanar tsaro tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Major General Andrew M. Rowling ya ce, tun daga wannan lokaci yanayin tsaro ya canja sosai, kuma haka ma irin hanyoyin da sojoji suke yi na ƙoƙarin ci gaba da fuskantar barazanar. Taken taron na farko da aka yi a Washington a shekarar 2010 shine ginawa da kuma ɗorewar dangantaka mai ƙarfi. Taron na wannan shekara an yi shi ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu wanda wakilan sama da ƙasashe 40 suka halarta. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiya a Amurka da jami'an tsaro sun magantu kan damuwar cewa janye sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar Afghanistan zai iya haifar da ɗamar ido, inda suka gaya wa 'yan majalisa cewa akwai dalilin da suka yi imani da shi cewa ƙasar ba za ta sake zama wata tunga ta kai har-haren ta'addanci kan Amurka ba. A bahasin da suka bayar jiya Alhamis a gaban 'yan majalisa a Washington, jami'an sun yarda da cewa duk da yake babu tabbas akan abin da zai biyo bayan ficewar sojojin Amurka, amma ƙoƙarin da ake yi ta bayan fage ya nuna yana aiki. Jakada Zalmi Khalizad, wakilin Amurka na musamman game da sulhu a Afghanistan, ya ga mambobin karamin kwamitin majalisar wakilai da ke saka ido kan tsaron ƙasa cewa akwai ci gaba, sai dai bai yi ƙarin bayani a zaman wanda ba na sirri ba ne. A wani zaman na daban na sauraron bahasin da aka yi a gaban kwamitin kula da ayyukan sojoji na majalisar dattawa, jami'an tsaron sun ba da tabbaci na ƙashin kansu. Manzon Amurka na musamman a Yemen ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ta kagaba takunkumi kan jami'an sojan Hutu guda biyu da ke jagorantar farmakin da Iran ta haɗa kai don kwace yankin Marib mai arzikin iskar gas a Yemen. Tim Lendekin ya buƙaci kungiyar da take faɗa daga wancan da Saudiya ke wa jagoranci na sama da shekara 6 da su kwantar da hankali kuma su mai da hankali wajen tattaunawa kokarin da Amurka da Majalisar Dinkin Duniya suke yi na tsagaita wuta da ake bukata don kawo ƙarshen yakin wanda ita ce babban manufar harkokin kasashen waje ta gwamnatin Biden ya kuma buƙaci kawancen sojojin da Saudiya ke wa jagoranci da cire duk wani takunkumi kan tashoshin jiragen ruwan Yemen da filayen jiragen sama don sauƙaƙa abin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce shi ne babban rikicin bil'adama a duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ce rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka haɗa yanzu za a iya ajiye shi a yanayin sanyi ya jima ba kamar yadda aka buƙaci a yi a baya ba. Hukumar kula da magunguna ta gwamnatin tarayyar Amurka ta faɗa a ranar Laraba cewa za a iya ajiye rigakafin guda 2 a cikin firinji tsakanin yanayin sanyi maki 2-8 na ma'aunin Celsius har tsawon wata guda bayan an narkar da rigakafin ba kamar yadda a baya aka takaita lokacin ajiyar zuwa kwana 5 ba. Hukumar FDA ta ba da umarnin a ajiye rigakafin na Pfizer a yanayi mai tsananin sanyi har zuwa ƙasa da Celsius 80 a lokacin da ta ba da amincewar gaggawa na yin amfani da rigakafin a watan Disambar bara.
Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. An kammala taron tattalin arzikin Afirka da aka gudanar a birnin Paris. Bisa jagorancin shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron, shugaba Muhammadu Buhari da wasu shugabannin Afirka na daga cikin mahalata taron. Ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada tabbaci ga kungiyoyi da kasashen duniya masu sha'awar su zo saka jari a Najeriya cewar gwamnati ba za ta canja ko yin gyaran fuska ga ka'idodi da sharuɗin da aka shimfiɗa wurin kawo jari ko yin mu'amala da waɗansu 'yan kasuwa da za su shigo su yi Najeriya wurin bunƙasa tattalin arzikinta ba. Ya ce wannan matsayin shi na da muhimmancin gaske domin ya kwantarwa da masu saka jari hankalinsu cewa Najeriya ba ƙasa ce da ke canza tsare-tsare ko sharuɗa da ka'idojin saka jari ko yin kasuwanci a cikin ƙasar ba bayan masu saka jari sun riga sun shigo. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke tare da shugaba Muhammadu Buhari a tawagar da ke halartar wannan taro na ƙasa da ƙasa da ƙasashen Afirka suke halarta domin bunƙasa tattalin arzikinta ya mun ƙarin haske dangane da irin bayanai ko manufofin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a lokacin da ake gudanar da wannan taron inda yake cewa.
To ka san dama shi wannan taro don an yi shi ne don a samu yadda za a samu kuɗaɗe na musamman don su farfaɗo da tattalin arzikin Afirka wanda ya faɗuwa ba a taɓa ganin faɗuwarsa a cikin shekara 25 da suka wuce ba. To ita Faransa yanzu ta gabatar da bukata kamar bankin IMF din nan akwai kuɗaɗe wajen biliyan 560 da suka ware a cikin kuɗinan duka biliyan 34 ne aka ce za su zo Afirka. Macron ga cikin wannan sanarwa na kaduwa su masu arziki kasashe masu arziki aka ce su su rage a nasu a turo shi Afirka banda ga maganin allurar nan kamar yadda nake gaya maka a kawo ta a baza ta Afirka ba wai sai a ce su kasashe da suka ci gaba su za su ci modern wannan abubuwa banda haka sai magana ta ita kanta tsaro da aka faɗa haɗin kai a tsakanin domin a yi maganin ta'addanci tare da gudunmuwar kasashe irin Faransa da suka samu ci gaba akan yayi akan makaman yaki da horo na jami'an tsaro.
To Malam Garba, maganar tallafi na bashi shugaba Buhari mun gani a bayanin da ke fitowa cewa ya nemi a soke basu suka kuma a sake tsara wasu sababbi don tallafawa Afirka musamman daga barnar da cutar corona ta yi mata fa.
Bukata ce yanzu aka gabatar tunda bankunan nan su bankin duniya su IMF ita majalisar kowa ya zo wannan taro saboda haka yanzu batu ne aka gabatar da bukata a gare aka ji sun ke da kuɗi su kuma ya kamata su tattauna su gani za su yi akan wannan abu amma muna sa ran cewa goyon baya da ake samu Amurka Turai da su Faransa da ke ta wuce gaba kan wannan a lallai Allah ya za a samu ci gaba za kuma a samu kyakkyawan sakamako a kan wannan bukata da gabatar musu.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'i ya labarai na shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi tawar tarho daga ƙasar Faransa. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A Kaduna, ɗaliban kwalejin gudanar da gandun daji na Afaka da suka samu ‘yancin su daga hannun ɓarayin mutane sun lashe takobin ci gaba da karatunsu. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoto.
Ɗaliban kwalejin da suka kwashe sama da kwanaki 50 a hannun ‘yan bindiga dai sun samu karama ta musamman daga Dr. Ahmad Gumi, wanda ya ce an yi wannan karama ne domin ƙara ƙarfafa ɗaliban don su ci gaba da karatu. Ko dake dai ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ta ce a gaskiya su kansu iyayen suna buƙatar a ƙarfafa su saboda damuwar da suka shiga.
Sunana Katrin Sale, ɗaya daga cikin iyayen da aka sake. So muna cike da farin ciki.
Wannan ƙarfafawa za ku ‘ya’yan ku wanda ake ganin kamar fargaba za ta isa su ji kamar kasu koma karatu.
To, ai Musa yanzu dai namu za mu yi ƙoƙari mu ga yanda za mu kai su abin nan psychology su gan su, sannan mu iyayen mu dinga muna ta ƙarfafa su. Don ko mu ma iyaye ma ba da sauki ba ne, inda ka san kai yaronka abu ya faru da shi, ai ba za ka so ka abu ne ka sake kame da shi wurin. So mu ma iyayen ma muna kan karfafa junanmu ne, sannan kuma yaran ma su ma muna kan karfafa su.
Duk da wahalar tafiya da yunwa da barazana da bindigogi dai, ɗaliban kwalejin sha'anin gandun dajin sun ce za su yi ƙoƙarin ganin sun ci gaba da karatu.
Sunana Rejoice John. Mun dai godewa Allah yanda mun fita lafiya, ba wanda an kashe a ciki.
Za ki koma makaranta yanzu?
Eh, zan koma. Akwai tsoro din, amma dai Allah ne kawai zai kiyaye mana.
Sunana Sunday Rido. Ni ne farkon mutum da aka kama a makarantar. Lokacin ina zama a waje suka zo rata man bindiga kai suka tambaye ni ina gidan mata.
To amma ya zaman ku a can gurin su?
Gaskiya akwai wahala, mun wahala, amma gashi nan yau Allah ya share muna hawaye. Gode ma Allah.
Sunana Sarah Sunday. Muna bacci ne kai muka ji yara suna iwu mu taimake mu ku taimake mu, ni kuma a cikin bacci nake sai na soka a saban gado, an ce in ba mu zo na ba za a kashe mu, muka hakuri kai muka bi su.
Za ku koma makaranta ganin irin abin da ya faru sanadin makarantar nan?
Insha Allah. Amma dai shawara da zan ba su dai wurin kwana dai gaskiya ka su kwana a makarantar.
Tsohon shugaban hukumar inshoran lafiya ta ƙasa Farfesa Usman Yusuf na cikin ƴan kwamitin da suka shiga tsakani don ceto waɗannan ɗalibai. Kuma ya ce sulhu dai shine alkhairi maimakon yin amfani da bakin bindiga ko karfi.
Addinin mu ya ce wasul khair, yaƙe-yaƙe da bama bamai da me dole mu zauna mu yi magana. Yanzu kaga wannan taron da aka yi hadda limami daga Abeokuta, sannan limamin Christians, kuma duk yaran nan akasarin su duk kristoci ne, amma shege ya tashi yayi ruwa tsaki. Kuma sarkin musulmi aikin da yayi kan fito da yaran nan ba kadan ba, kowa ya shigo cikin wannan dan yaran mu ne wannan. Kowa ya shigo ai wannan aikin mu samu maslaha a kasan nan.
Rabaran Yohana Buru na cikin malaman addinin Kristan da ke goyon bayan hada kai domin kawo karshen dukkanin matsalar tsaro.
Ina cike da farin ciki da kuma san barka ga su Sheikh Ahmed Gumi, wanda ya sadakar da dukiyansa da kusan komai hadin ransa, yana shiga daji kungurmin daji domin taimakon bil'adama ba tare da kula ko kai musulmi ko krista ne ko kai ba maguje ba, ba duba yarinka ko bangare ko jinsi al'umma ba, domin a ga Najeriya ta zauna lafiya, hadin kan jama'a da ceton rayuka.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kara Sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Tsangayar ilimin ƙasa da ƙasa da muhalli ta Jami'ar Bayero da haɗin gwiwar Jami'ar Bad sun yi bitar hanyoyi masu sauƙi da lafiya na samar da wutar lantarki. Daga Kano, Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto.
A yunkurin kare muhalli, tsagayar ilimin sanin duniya da muhalli ta Jami'ar Bayero ta Kano da haɗin gwiwar Jami'ar Bath da ke ƙasar Burtaniya sun gudanar da wani taro a wannan mako domin ƙara juna sani kan amfani da hasken rana wajen samar da lantarki domin tabbatar da ci gaban ƙasa ta yadda za a rage ƙarancin lantarki da Najeriya ke fama da shi. Farfesa Adamu Idris Tanko, wanda shi ne ya jagoranci binciken, ya ce maƙasudin binciken dai domin lalubo hanyoyin magance matsalolin dumamar yanayi inda harkar makamashi ke samun koma baya a Najeriya. Ya ce tuni kasashen da suka ci gaba suke amfani da bola wajen samar da lantarki baya ga hasken rana da iska da ake amfani da su wajen samar da wutan lantarki a wasu kasashen da aka ci gaba.
Wannan kasa ta mu, Allah ya albarkace mu da duk waɗannan yanayi da zamu ce mun samar da makamashi nan kuma akwai hukumomi a kasar nan da aka dora musu nauyin yadda za su fitar da shi. Ya kamata a ce mun hada gwiwa da su, da mu da muke jami'o'i da yan kasuwa da sauran jama'ar gari da su hukumomi na kasar nan, a ce mun yi wani hoɓɓasa da zamu fito da wani yanayi da zamu canza alƙiblan bada musamman makamashi a wannan kasa. Wani abin da muka gano kenan.
Ummi Kaltun Muhammad tana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi nazari a jihohin Kano da Jigawa domin su gano menene waɗannan jihohi suka fi amfani da su wajen rage gurɓatar yanayi a wani yunkuri na rage ɗumamar yanayi. Ko da yake ta ce mafi yawansu suna amfani da waɗannan kayayyaki ne sakamakon rashin wadataccen lantarki da ƙasa ke bayarwa.
Ba a taɓa zuwa kamar an buɗe musu abin yanda yake ba, sannan kuma abin na da tsada ba za su iya saye ba, amma kamar toshila haka za su iya amfani da ita. Suna iya amfani kamar da fanka, suna dan iya amfani kamar su cajin wayoyin. Hanyoyin da su kuma ci abu dai kamar ne a sauƙaƙa kuɗin kayayyakin nan.
Muhammad Indayi Nusa Usman daga jihar Neja, wanda shi ma ya gabatar da takarda a yayin taron ƙarawa juna sani, ya ce sun gano cewa idan dai ana son amfani da lantarki tare da amfani da hasken rana, sai kungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki sun nusar da gwamnatoci muhimmancin amfani da su.
Su mutanen da suka aka wakila akan NGO, to su kadai ne za su yi magana da gwamnati su tsara civil service ko kuma su tsara yanayin mutane a dan encouraging din su, in ba haka aka yi ba.
Daga ƙarshe dai masana sun ce amfani da hasken rana ko makamashi domin rage dumamar yanayi su ne abin da duniya ta saka a gaba, hakan ce yasa ya zama wajibi gwamnatoci su mai da hankali don rage shin wutar lantarki da Najeriya ke fama da shi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Hukumomin Nijar sun kafa wata cibiyar tsaro kan iyaka ta 'yan sanda don hana ratsowar barayin mutane daga yankin Najeriya. Ga rahoton Haruna Mamman Baƙo.
Aka gudanar da bikin kaddamar da barke 'yan sanda a garin birnin Kwanni kenan a ƙarƙashin jagorancin Alkash Alhada, ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar. Su dai 'yan sandar da ke wannan barikin, aikin su shine kula da tsaron iyakar Nijar Najeriya da ke fuskantar zafafa abukawa jama'a a ƙananan hukumomin Najeriya da ke wannan yankin da 'yan kidnappers ke yi babu ƙaƙƙautawa a bayan nan. Na tambayi ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar Alkash Alhada komi suke jira ga wannan rundunar da aka kaddamar da barikinta a garin birnin Kwanni a wannan lokacin da maganar tsaro ke daukar hankulan mahukuntan wannan kasar.
To yau zai za a ci ga shekara biyu da aka so a wannan ayi wannan taron da muka yi yau, shekara biyu da lokacin nan President Bazoum yana shine minista na tsaron kasa. A lokacin nan ya dauki niyya asa nan wajen ga abinda muka ce ma CMCF ita ce abu ne sabo cikin tsaron kasa, tunda polisai ne gaskiya, amma polisai ne da muka sa don saboda su yi tsaron kasa su rika yaki da 'yan ta'adda. To wannan mutane ne da suka samu horo na musamman nan kenan, sun iya aikin nasu, kowa ya san da aikin da suke a nan wajen Kwanni, wajen Maradi, har in ce ma har wajen Hilingima a kai su don saboda sun iya aikin su. Don kuma mutane ne gaskiya muna buga gaba da su don saboda sun iya aikin su.
Taron dai ya samu halartar jakadan kasar Jamus a jamhuriyar Nijar da wakiliyar jakadar kasar Holland a wannan kasar da wakilin shugaban 'yan sanda na kasa da wakiliyar ECAP Sahel da gwamnan jihar Maradi da sarakunan gargajiya da shugaban gundumar birnin Kwanni da magatakardansa da magashin nan gari da shugaban majalisar jihar Tawa da magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa Ibrahim Niko, wanda a cikin jawabinsa a wurin wannan taron ya bayyana muhimmancin wannan rundunar 'yan sanda mai kula da wannan iyaka.
Wannan aiki da za a yi nan garin Kwanni za shi ba mu dama duka inda manyan fitinanni suke a zaƙulo su a yi musu hukunci. Aiki wannan ba na jami'an tsaro ne kawai ba, har da mutanen gari suna da nasu ƙoƙari da suke iya kawo ko da ya kamata su kawo. Ƙoƙari nan shi ne kowa dai ya san kowa cikin gari, in ba kowa ishiya ta shigo cikin gari ko wasu tabi'o'i da ba a san da su cikin gari an ka ganin suna wakana, ya kamata da gaugawa a gaya ma hakimi ko a gaya ma sarki don a ɗauki matakai da kinjuri da abu ya zan ya gagari mutane. To yau yadda ni kwatanta muku wannan abun mun same shi kuma mu yi tanadin shi mu yi renon shi don ba banza an ka ɗauki garin Kwanni an ka girka wannan runduna ba. Kun san da muna da makwabta mayya-mayyan masu shagulgullan miyagun kwayoyi da bindigogi ta hanyar sarki da suka biyowa su bi ta magaruwa su haye hatsi baram su yi ta tiliya su je a gando sa'annan su shiga mali su zo su kai motuna su kai isansi kuma waɗannan da an kai ma waɗannan kayan su komo suna halaka mana mutane.
Wannan barikin 'yan sanda na CMCF Compagnie Mobile de Control da Frontier mai kula da tsaron iyaka shine na biyu da hukumomin jamhuriyar Niger su kafa a nan birnin Kwanni ta la'akari da ababen da ke wakana a wannan iyakar ta Niger Nigeria, inda a garuruwan Nigeria da ke iyaka da wannan yankin Kuliyomin Kakanji masu garkuwa da mutane sun hakayi jama'a. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ana tare da shirin hantsi na muryar Amurka daga Abuja.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin, maudu'in namu ya karkata akan yanayin tsaro da Najeriya take fuskanta da yadda yake shafan al'amuran yanayi. Masana sun bi nuna damuwa a game da matsalolin da sauyin yanayi yake haifarwa, kamar dumamar yanayi da rashin wadataccen ruwan sama. Wasu masu ruwa da tsaki akan al'amuran yanayi sun bayyana irin ƙalubalen da Najeriya ka iya fuskanta a sakamakon sace ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da masu sace mutane don neman kuɗin fansa suka yi a watan Maris na shekara ta 2021. Hajiya Halima Kyari Joɗa ta kasance ƙwararriya kan harkar noma, tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a ma'aikatar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar Yobe, ta ce lamarin zai iya janyo tasgaro akan harkar nazarin ilimin gandun daji a ƙasar. To Hajiya, mecece mahaɗar sace ɗalibai da batun gandun daji?
Alhamdulillah, shi batun gandun daji abu ne babban al'amari ne, saboda shi yake ba mu kariya, shi yake ƙara kuma haɓaka harkar noma. Kin ga shi batun satan ɗaliban nan abu ne na tashin hankali sosai. Ka tura ɗanka ya je ya karatu wani haka kawai, ya zo don san ransa, ya zo ya sace su saboda yana neman kuɗin fansa. Ku shiga daji da su, wannan ba ƙaramin koma baya ba ne. Zai kawo mana tsaiko, zai kawo mana koma baya sosai, saboda dama shi harkar gandun daji ba kowa ne ke karatunsa ba. Za ki samu a kullun dama ɗalibansu kaɗan ne. Kuma yanzu ya kai ga kai ba inda za ka je kai nazari, dole ne sai ka shiga cikin daji, saboda kana harka ne da tsirrai, kana harka ne da bishiyoyi kuma waɗanda ba sa magana, kuma kowanne halayyar rayuwarsa daban-daban ne, bar ganin suna daji haka. To yau aka wayi gari, aka zo kawai waɗansu an shiga ma an je an sace su. To wane ne ake so zai je ya ci gaba da wannan bincike saboda a samu maslaha? Dan yanzu hakan nan muna cikin tashin hankali. Wannan global warming din ba karaman hatsari bane. Mu a kanmu ma a yanzu balle kana tunanin na bayanka in suka taso ya za su yi. Al'amarin tsaro babban al'amari ne. Federal government tana iya kokarinta. To amma sai ka kasa ganewa me yake kawo a ci gaba da wannan al'amarin. Rashin ayyukan yi ne? A'a, san zuciya ne yayyawa? To duk sai ka kasa ganewa.
Ana ta bangaren kuma mai fafutukar rajin kare muhalli Gloria Kasambulus, wacce ta samu lambar yabo na Alfredo Sirkis Green Ring a watan Yuli na bara, kuma jagorar shirin Climate Reality a yankin kasashen Afirka na Yamma, ta ce tana fargabar abin da ka iya biyo bayan sace-sacen mutanen da yake faruwa a kasar. Bari mu fara da aikace-aikacen da kika aiwatar tun daga lokacin da kika samu wannan lambar yabo na Alfredo Sirkis Green Ring.
Ayyukan da nake yi dai wasu fi tabtace muhalli ba, kuma ba wai a Kaduna muke ba ko kuwa a Nigeria ba, har wasu kasashe. Tunda shike ni ina coordinating West Africa, muna shuka itatuwa a wuraren da an yayyanke itatuwa saboda wani dalili ko ruwa ya dauke su. Kuma ina aiki ta wurin environmental governance don kai mu duba dokokin da ya shafi muhalli, mu tabbatar cewa gwamnati ba wai sun sa dokokin kawai ba, amma dai ana bin dokokin yanda ya kamata. Don in akwai wannan dokokin, zai rage abubuwa da yawa da ke faruwa da muhalli. Ina aiki ta wurin haɗin kan al'umma, yanda za su taimake kansu in ambaliyar ruwa ko gobara ta zo. Aiki na da ya fi kasancewa da al'umma ne, don su ne yawanci lokaci abubuwan da ke faruwa da muhalli ya fi shafe su, kuma ba su san yanda za su taimake kansu ba. So muna taimaka musu don mu gane da su akan yanda abubuwan da ke faruwa da muhalli, da kuma yanda za su kiyaye kansu, su kuma kiyaye muhallin. Kawai na abubuwan su zo su shafa su, ya zo kuma suna shan wahala. Ba wai gwamnati kaɗai ba ne ya kamata su hana su daga faruwa, ya kamata al'umma ma su ma su san abubuwan da ya kamata su yi don kada su kara nauyi ma muhalli, kuma kara lallace muhalli.
Bari mu yi magana a game da sace ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da aka yi a Kaduna a watan Maris. Yaya wannan al'amari zai shafi wannan gwagwarmaya da kike yi?
A matsayin na rajin kare muhalli da sauran mutanen da suke yin irin aikin nan da nake yi, muna da ɗan damuwa da in waɗannan sace-sacen ya ci gaba, za a zo a ce kila za a yanka itatuwan da ke daji don a samu a hana waɗannan masu sace-sacen su ci gaba da ayyukan da suke yi. Kin ga ta zama mana damuwa da wannan dajin da muke kokari mu tsare shi, yanzu za a yayyanka waɗannan dajin. To kin ga ta zama mana abin damuwa. Wannan sace-sacen da ake yi, ya kamata mu fara identifying me ya jawo waɗannan sace-sacen. In an gane, za a iya a san abin da za a yi don a tsayar da wannan sace-sacen da ke faruwa, kuma zai taimaka a san irin measures da za a sa a hana cin gaban wannan sace-sacen da ke faruwa. Kuma Allah ke tsarewa, amma mu ma ya kamata mu taimaki kanmu.
Tomi Suraro ala Tilas a nan za mu sallama a yau. Idan Allah ya ba mu iko zuwa makon gobe, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Gloria Kasambulus da Hajiya Halima Kyarjoda, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Ma sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.